gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Yarbawa ta Afenifere ta yi zargin cewar an mayar da mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo dan kallo a tafiyar da al'amuran kasa. Za ku ji abin da suke nufi. Yayin da mahankalta ke mamakin yadda majalisar dokokin Kano ta tantance kwamishinoni da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya aike musu a cikin kankanin lokaci, yanzu haka dai ana ci gaba da sambarka ga wadanda laya taimakon rufi. Yan siyasa na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta karkashin tsarin fadin albarkacin baka. Duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro assalamu alaikum Khalid Shatima ne yake cewa barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin ƴan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasa ya bada dama. Kungiyar Afenifere ta yi zargin cewar an mayar da mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo dan kallo a tafiyar da al'amuran kasan nan. Kungiyar ta yi wannan zargi ne biyo bayan daukar dokar hana hakar mai da shugaban ma'aikata Abba Kyari ya yi hallandan domin kaiwa shugaba Muhammadu Buhari ya sanya mata hannu. Suna kallon hakan a matsayin kokarin mayar da Professor Osinbajo saniyar ware kan kimika masa ragaman mulki. Al'amarin da ya janyo cece kuce sai da tuni gwamnati ta musanta wancan zargi. Kungiyar ta Afenifere ta shaidawa jaridar The Punch cewar idan har shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa ya dauki takardu takardan sai ta fa London ya kaiwa shugaban kasa ya sanya mata hannu, to hakan fa yana nufin an fitar da Osinbajo ne daga hidimar gwamnatin kenan. Wani lauya barista Alzubir Abubakar ya ce shugaban kasa Buhari bai saba doka ba da ya sa hannu kan sabuwar dokar ta man da majalisar dokokin kasar nan ta amince da ita yayin da yake bulaguro a kasar Burtaniya. Barista Abubakar ya bayyana hakan ne bisa dogaro da kundin tsarin mulkin kasar nan da ya baiwa shugaban kasa dama idan har zai yi tafiya da ta wuce kwanaki 21 yana da damar ya bayar da ragaman mulki ga mataimakinsa ta hanyar sanar da majalisar kasa. Tunda bayan da shugaban kasa Buhari ya sanya wa dokar hannu ne dai jama'a ke ci gaba da mayar da martani, inda wasu ke cewa shugaban kasar bai yi daidai ba saboda a ce wasu kamata yi a ce mataimakinsa ya Osinbajo shine ya sanya wa dokar hannu tunda shi Buhari yana Burtaniya. A garin hasken da barista Abubakar yayi yace tafiyar da Buhari yayi zuwa Saudiya zai dawo Najeriya ne a ranar 20 ga wannan wata, abin da ke nuni da cewa bai kai kwanaki 21 ba kamar yadda kundin tsarin mulkin kasa yayi tanadi. Ya kara da cewar tafiyar da yayi ba ta rashin lafiya bace, tafiya ce dai ta hutu, kuma hakan bai hana shi aiki ba, wanda a cewar sa yana aiki ne a matsayin sa na shugaba daga inda yake. Lauyan ya kuma ce shugaban kasa Buhari shine shugaban kasa na farko da tun 1999 da ya taba bayar da ragaman mulki ga mataimakin sa a inda ya balaguro daga kasar. A bayan nan ma dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da majalisar ba shi shawara kan tattalin arziki bayan rushe kwamitin tattalin arzikin da mataimakin nasa Professor Osinbajo ke jagoranta, al'abarin da shi ma ya janyo cece kuce a wancan lokaci da tunanin anya wannan baya rasa nasaba da maida Osinbajo saniyar ware a tsarin mulki. To amma dai kan wacce doka ta maida shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu, mun taba al-lida dan gwagwarmaya dake fashin baki akan siyasar tattalin arziki wato Honorable Amanullahi Ahmad Muhammad domin jin yadda ya kalli wacce doka.
Doka ce wanda aka yi mata gyaran fuska yau kusan shekara 19-18 ba a canja wannan doka ba. A dokance shine akwai agreement tsakanin ita yarjejeniya tsakanin gwamnatin Najeriya wadda NNPC take wakilta da kuma su waɗancan major marketers wanda suke haƙo gurɓataccen mai na Najeriya. Duk lokacin da mai ya wuce dala 20 akwai wani kaso na riba wanda za su ƙara wa Najeriya. So ba wanda ya ƙara waiwaye dokan nan sai da yanzu ƙasa ta shiga wahala, ta shiga matsi talan arziki.
Amma daga yaushe aka samu ƙarin dala 20 din ko ya fice daga 11 zuwa 20 a yanzu?
Sai dake ce maka lokacin da aka fara samun ƙari daga wurin 2001 ka san mai ya fara tashi. So man nan ya fara wuce $20 per barrel daga wurin 2002 mai ya fara tashi a kasuwar
ya wuce 11 din.
Ya wuce 11 kuma ya fara tafiya 20 din. Saboda haka Najeriya ta cutu kusan shekara 17 a yanzu. In kai lissafin waɗannan kuɗaɗe yanzu alƙalamin abinda suka nuna waɗancan mutane sun tafi wa da Najeriya dala mai sunan dala biliyan 62. Kuma yanzu a ɗan lissafin da aka yi shine daga 20 2020 zamu iya samun dala miliyan 500 zuwa dala biliyan 1 saboda haka ya kamata na farko a yaba ƴan majalisa sun yi rawa gani sannan shi ma nan da nan shugaban kasa da aka dauki wannan doka shi chief of staff ya bi shi landa ya saka mata hannu to shi ma muna yabawa shugaban kasa amma dole fa mai girma shugaban kasa ya dawo ya busa waɗannan kuɗi dala biliyan 62 saboda kasa tana cikin matsi
baya kenan
na baya ai cin amana kasa akai yanzu kamar agreement ne wanda aka yi signing da PNID wanda ka san har yanzu wannan takobi yana kan wuyan Najeriya na dala biliyan 9,600 saboda haka mai girma shugaban kasa ya kafa technical committee in ya dawo wanda shi da kansa zai chairin kasa shine babban minister mai a zauna da waɗancan marketers ko ba gane ba na mai a zo a ga a ya za a fitar da ai daga rogo
honorable amanullahi ahmad muhammad guda cikin masu tsokaci akan siyasar tattalin arziki a Najeriya to nan kenan da wannan zamu dawo nan jahar Kano da tambayan da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya rantsar da sabon kwamishinoni da ya aikewa majalisar dokokin jahar Kano sunayen mutanen domin su tantance su kuma da ya samu wacce bukata a kasar awanni 24 mahankalta yake bayyana mamakin yadda aka yi aka kare ba tare da an yi taza da kuma tsifar sunayen mutanen da gwamna Abdullahi Ganduje ya aike musu ba a wani sanarwa da ake kallon anya bai bar baya da kura ba musamman a gabar da shi kansa gwamna Abdullahi Umar Gandujan ke cewar gwamnatin sa ba za ta lamunci ƴan rashawa da cin hanci ba da kuma maganar da shi kansa muhimmin magajiri mun gadoyi da yake ganawa da manema labarai a jiya cewar sun samu wasu daga cikin manyan jami'an gwamnati da zagi rashawa a kansu wannan tasa ake ganin anya madrasar dokokin jihar Kano ba ta yi gaggawa ba wajen taza da kuma tsifar sunayen da gwamnati ya aike musu sai kuma da amincewa da su a ganin lokaci ba to amma dai kuma me ke ciki akwai tuni mabiya a cikin jami'ar APC ke ci gaba da godewa gwamna Abdullahi Umar Ganduje daga na da kunshin waɗancan sunaye tare da tabbatar da rantsuwa da aka yi a jiya kamar yadda Aminu Manga Zakirai ya zo domin godewa gwamnan da nadin honorable Mahmud Muhammad Santsi a matsayin commissioner na kasuwanci tare da tabbatarwa gwamnan da kuma kanawa cewa ba zai bada kunya ba
Mahmud Santsi nan nadi da yawansa na commissioner ya dora kwaliya gurbinta domin shi wannan bawa Allah shi kadai dade tilo ne a karamar hukumar gabasawa wanda ya san hakkin matasa kuma yake ciccipa jam'iyyar APC domin ta kai gaci shi
ne amma ta wannan bangare wata kile ta karawa da har matasan za su iya alfahari da shi saboda ya samu wannan dama
tun kafin ya samu wannan mukami ta taimakawa yara da zuwa nemo musu makaranta domin su ci karatu da kuma daukar aiki a kowane sassa cikin jihar Kano
akalla ya samarwa matasa kimanin mutum nawa
ai ina gaya maka ba za su kirgo matasan da ya samawa karatu da aiki a karamar hukumar gabasa kai har ma karamar hukumar gida
to yanzu misali aikin da aka dora masa so kake ka ce ya saje da wata kili irin abubuwan da ya saba yi a baya yanzu ma zai iya yi
wannan gaskiya ne sai linka ya kara linka
baba sai gwamnati ta bashi kayan aiki wata kila a ma'aikatar da aka tura shi ba
ai lokacin da yake yin wannan al'amari ma gwamnati ba ta bashi komai sakamakon iyasan jam'iyyar APC ba kamar irin wayancan mutane ba da suke zuwa gaban gwamna da babban riga da stati suke fusce su ne shugabannin karamar hukumar gabasa su suka iya su zasu wannan bawan Allah daman di ya sha gaba domin da kudin sa ma ne baranta ne yanzu gwamna ya bashi wannan mukami za a linka a dora a kara linkawa
Aminu Manga Zakirai daga yankin karamar hukumar gabasawa ba wai kawai ga Aminu Manga kadai ba shi ma dai wakilin al'ummar Tarauna Comrade Hafiz Kawu Ibrahim ya bi son masu taya murna ga kunshin kwamishinan da aka tabbatar da rantsar da su musamman ma dai barista MA Lawan da yake dan asalin karamar hukumar sa
taya wayannan kwamishinoni guda 20 murnar samun wannan matsayi da Allah ya ba su sannan kuma Allah ubangiji ya taimake su ya sa yanda suka fara lafiya su gama lafiya Allah ya ba su ikon tai mai girma gwamna cika alƙawarin da ya dauka a yayin yakin neman zabe sannan in yi addu'a Allah ya riko da hannayen su musamman ma commissioner da aka dauka daga garman hukuma ta Tarauni barista MA Lawan na taya shi murna da duk dagowar kwamishinoni Allah ubangiji ya taimake su ya sa a gama lafiya
ta ina kake kallon waɗannan sababbin kwamishinoni za su dafa gurin ciyar da jihar Kano gaba
amma an ka dubi yanayi na mai girma gwamnan jihar Kano mutum ne gogagge da ya san harka aiki ya san tsari na administration kuma tsohon malamin makaranta kuma wanda yake da digiri sun ka dubi duk mutanen da aka saka daga na farko har zuwa na 20 mutane ne wanda suka shahara suka kware a fannin su daban-daban duba da fannin siyasa fanni ne na likitanci fanni ne na lauyanci fanni ne na harkar jarida dukkanin su mutane suka cancanta kuma in Allah ya yarda za su ba waɗanda suke wannan maganganu mamaki za su ciyar da wannan jiha ta mu gaba kuma za su taimaki mai girma gwamna wurin hada kai ci gaba da ayyukan alkhairin da ya fara
Comrade Hafiz Kawu Ibrahim wakilin al'ummar Tarauni a majalisar wakilai ta Najeriya to amma yayin da waɗansu suke yabo akwai kuma waɗanda suke hangen kalubale kamar su Habibu Saran Makwarari a cikin jam'iyyar APC da yace an yi tuya an kuma manta da albasa kan yadda ko kadan ba a samarwa 'yan media makoma ba tun gabanin wannan lokaci da aka rantsar da kwamishinoni wato dai magana yake kan MD na ma'aikatu da su ma aka ci aka kare ba tare da an tuna da su ba
to muna kira da mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje mu yan media lalle lalle a nemi makoma mu domin mu ma muna da wadanda zamu taimaka yayin dan mai kara da dan mai yalo amma idan fa ba a taimaki dan media ba to ina ganin cewa ba a saka alheri da alheri ba domin mu muke tallan kayan kuma mu muke shan wahala kuma muke kai sakon cikin sa kuma aka yi je da mu aka yi domin ba ma su a dinga dora mana igiyar zato sakamakon abin da aka dora mana a baya shekara hudun ta kara zuwa ta wuce ba mu amfani komai ba mu amfani
kwamishinoni da Ganduje kana so ka ce dubbu cancanta ba
idan ma sun cancanta kalilan ne ni a waje na suka cancanta idan ka dauke mutala silan gara da Musa Iliyasu Konkoso su suka san su taimaki dan mai kara su taimaki dan mai yalo kukan kuciya jawabi ne waɗannan kwamishinonin ai musu kaimi a gaya musu gaskiya jihar Kano tana cikin wani wadi a taimaki dan jam'iyya a taimaki dan media
dama yan jam'iyya suka zo za su taimaka ko al'umar jihar Kano
a taimaki dan jam'iyya a taimaki dan media a taimaki al'umar jihar Kano a bangarori na cigaba ba wai ya kasance su je su gwamnati ba da kasu sai ƴaƴan su kannan su da mutanen unguwar su ba sa iya taimakawa kuma dan media ya ake barin su a baya ba irin kwalin da ba mu da shi inda aka je ba mu za mu iya taimakon al'umma kuma ba bai baya bane kuma duk dan media dan baiwa ne tun daga kan akwato idan ka taimake mu Dr. Abdullahi Umar Ganduje alhamdulillah idan baka taimake mu ba gaskiyar magana ko ni ban taka bakin farantan ba ƴan uwana ƴan media ba za su bar wannan harkar ta wuce ba 2023 ina fara bara na gaya Dr. Abdullahi Umar Ganduje a taimake ƴan media
ku so kuke a dauke ku a sa ku a kunshin ku kwamishina
ne waɗannan zane suka fi mu kwamishinonin da MD da aka ba su suke taimakon ƴan su a taimake ƴan media a jihar Kano
Habibu Sadam Makwarari a cikin jami'ar APC to amma Ibrahim Ahmad Umar tsohon dan takarar gwamna na cikin jam'iyyar PDC ya ce dole ne ya bayyana farin cikin sa kan yadda gwamna Abdullahi Umar Gandujan ya sha kulatan bangaro da wasu da konkusiya ta yi musu rana amma dai a ƙarshe suka butulce wa tsarin
ba yanzu balagogor wata dalilin konkusu zai iya bada mota zai bada kujerar maka yayi national treasurer ta dalilin konkusu butulciya konkusu yau ga yanda ya kare an hallaka shi da ko mai girma Aminu Dabo abokin konkusa ne yayi commissioner na law ya raba fili barkatai sannan aka kai shi port authority a yau ya gudu ya ba konkusu shi ma milikin ya hallaka shi da ko professor Hafiz Abubakar dattijan arziki lokacin konkusu yayi commissioner ya dawo aka bayi dubuki gwamna shine yayi ciyarin din nazuwa da aka gina ba abin da bai samu da konkusa ba sun zama kama ƴan uwa da sannan ya dawo ya koma da mai likimo ya hallaka shi ƙarshen lalacewa na gwamnati Sadiq Aminu Wali yana jam'iyyar PDP ya rika yakar APC baya santa amma mai likimo da yake hali ne ya dauko Sadiq Aminu ya masa commissioner anya wannan kalubale da yake a gare ku bai zama abin ai muku dariya ba
amma wannan ba zai nuna cewar demokradiyyar ta fara ci gaba kenan ba da har ƴan wasu jam'iyyun za a dauko kwarewar su a zo a hadu da su a ci da jihar gaba
a demokradiyya ba yanda za ka yi in yabe ka in taimake ka wanda ya ce ka a zabe ne jin dauko shi dauko Alhassan Ado Doguwa rike takarmin konkusa yake in an tafi taro yau gashi Alhassan Ado Doguwa babu kujera kuma da ƙarfi zai ƙara samu mukami na siyasa ba shi da mukami sai dai a gidajen mansa ko kamfanin da ya gina ko gidansa duk mutumin da iwa jagora butulci
jagora
mai girma engineer Muhammadu Rabi'u Konkoso
kuma mutum nawa yewa butulci
kawo mu mutum ɗaya wanda konkusa ya shiga rediyo ci mutuncin sa a matsayin mai gida
Excellency Ibrahim Ahmad Umar mu koma cikin jam'iyyar APC da Alhaji Ibrahim Gwabso kofar ruwa ya zo da mun bayyana mamakin sa kan yadda aka yi rabon mukami aka kare ba tare da sanya karamar hukumar dala a karkashin tsari ba yana mai ankarar da gwamnan da akwai ya biyewa waɗanda ba za su iya tabuka masa komai ba a siyasance a wani salo na akwai ranar kin dallanci
a ce kamar karamar hukumar dala a ba da kwamishinoni local government kala-kala municipal hudu ungogobi ina ne waye kuma duk ba inda ya kai darajar dalar local government amma a ce a dala a kasa samu sakamakon Nasiru Ali kokokin nan da ya zo ya tukukuye komai ya na komai tafiya in ka ba da mukami ƴaƴansa zai bawa ina sa Allah san uba Idris suke a dala mutanen da suka taimaki mutane a karamar hukumar dala a ce komai Nasiru Ali kokokin shi gwamna ya sani na Allah san komai me ya amfanin sa a dala da ba za a kira sa ya amfani da su ba lokacin da komai da yayi majalisa ƴaƴan talakawa da kowa ya amfanar da su amma wannan mutumin da kike sai ƴaƴansa lahil lazida la tafi amfani amma sakamakon Nasiru Ali kokoki ko in kunkulu su ba ta adala ba amma da Alhassan Uba kuma da Isa baki da kawa da kawa ba ai ya kawo kama zabar sa amma Nasirin ya kama zugal ai bai kawo ta ba ya kamata ya duba ya kamata ya kira Alhassan Uba Idris shi yake da mutane shi yake da jama'a a ƙasa mutumin da yake da mutane fa da shi siyasa take yi amma in gwamna bai ji wannan kiran da neman ba wallahi 2023 yana da matsala dan zamu ja layi akan sa Nasiru Ali koki bashi da amfani a karamar hukumar dala ya ci kuku komai daga kisi ayansa
Alhaji Ibrahim Gwabso kofar ruwa yanzu sai hadimi na musamman akan harkokin kirkira da kuma rayuwar muradu na gwamnatin Gwamna Abdullahi Umar Ganduje Mustafa Ibrahim Maifada da yazo da mun fayyace irin nasarori da gwamnati ya cimma ta gargashin ofishin babban sakatare a ma'aikatar kananan hukumomi wato Abdulladan Kailani.
Gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Gandu Jakadimul Islam ta gina hanyoyi samar ruwan sha tillilin kan titi harkar lafiya da sauran bunƙasa rayuwar al'umman kananan hukumomi duka bisa sahalewar famanin sakatare na ma'aikatar kananan hukumomi Abdulladan Kailani.
Aushe akai waɗannan aikace-aikace
ka sani cewa yanzu ciyamomin kananan hukumomi suna ta shekara biyu da zabe ne kuma a ayyukan da aka gabatar na shekwana 100 na hawan mai girma gona Kadimul Islam an bayyana dukkan ayyukan da aka yi wa kananan hukumomi akalla aiki ya ta samma 775
kananar kuma ta gudanar kenan
a dukkanin kananan hukumomi 44 da suke cikin Kano ko a mazabu guda 13 ko a mazabu 12 ko 10 na mazabu ko 11 na mazabu dukkanin wani kansila ko ciyaman an ba shi dama domin ya kaiwa al'ummomin sa ayyukan ci gaba
su mutanen da ake yi domin su sukan gaza cewa ina ne guraren da ake zuwa aka ce an gayyatar da irin waɗannan aikace-aikace da su mai fada suke bayyana
ayyukan liguna kalkal yana cikin ayyukan kananan hukumomi karkara salamu alaikum tana cikin wannan ci gaba kuma duk mutumin da yake karkara ko yake lungu ko yake cikin mazaba ya san an yi wannan abu
wancan abu ne na wancan zangon wannan zango na biyin shi kuma ina aka kwana
rayin muradin al'umma abinda muka fi yadda da shi shine social investment creating job wato creativity duka dai a rayin muradin al'umma wannan shine salon tafiyar gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Gandu Jakadimul Islam
Mustafa Ibrahim mai fada hadimi na musamman akan harkokin kirkira da raya muradin al'umma ga gwamnatin Kano yanzu wani taron kaddamar da ciyarwar abincin yan primary aji na 4 zuwa 6 da kuma tabbatar da shugabancin Alhaji Uba a matsayin shugaban CRC da ta rikide zuwa CPC wanda aka yi a makarantar primary ta Gaida bisa jagorancin gwamna Abdullahi Umar Ganduje inda muka jiyo Alhaji Uba Musa dan Malikin na fayyace muhimmancin wannan taro
wannan rana ce ta farin ciki a gare mu mu yan garin hukumar Kumbotso rana ce wacce take ba a taba samun irin ta ba a wannan garin hukumar ta Kumbotso wannan abin da muka zo muke kaddamarwa a yanzu ba a samu wani gwamna wanda ya taba yin sa ba saboda haka wannan gwamna Allah ya karfafa masa gwiwa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya barkaci bayan sa mai girma shugaban jihar Kano shi ma wannan fushi a baba irin gudunmawa da yake bayarwa a wannan karamar hukuma da jihar Kano gabaki daya magajin gandoje ne a irin waɗannan ayyukan alkhairi
bayan kammala jawabin shugaban CPC na karamar hukuma ta Kumbotso Alhaji Uba Musa dan Maliki honorable Kabiru Adofan shekara shine shugaban karamar hukuma ta Kumbotso yayi godiya ga Allah da kuma gwamna Abdullahi Umar Ganduje da irin tsare-tsaren da yake bujirowa da su domin da ce da al'umma gaba
na ci gaba da godiya ga Allah subhanahu wataala da kuma mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje koyan tsar Kadimul Islam saboda manazarin manufofi da kuma da su a gwamnati kuma wannan manufofi da izinin Allah na su kano da dukkanin inda ba a taba da fara saboda haka muna maka godiya domin gudu Allah ya kara ma karmin duwa ko ubangiji idan ka gama gwamnati jihar Kano kuje da ta daya a Najeriya kuma nan kana jiranta
honorable Kabiru Adofan shekara shugaban karamar hukumar Kumbotso yan sayankin takai da su maila da su ma dai muka jiyo tare da ban kayan da wakilin takai da su maila honorable Shamsuddin Bello Dambazau ya samo wa mutanen da iftila'in ruwa ya shafa daga hukumar tallafin gaggawa ta nema da muka jiyo Shamsun yana baiwa al'umma su tabbacin ci gaba da jajircewa domin dai kwato haƙin sa majalisar ƙasa
mutanen takai ina son ku san mai girma gwamna ya san irin halacci da kazamawa da muka yi masa a lokacin zabe duk da abubuwan da aka yi a can mu muka tsaya masa tsayin daka kuma shi yasa mai girma gwamna a cikin kanin lokaci ya karrama mu ya mana kyakkyawan wakilcin nan kamar yadda kuka sani kwanakin baya iftila'i ya sauka a wannan karamar hukumar mutane suka rasa gidajensu gonakinsu wasu ma har rayukansu da dabbobinsu abinda ake bukata ko yaushe shi yasa ba a son yakin cikin gida to kuma mu a karamar hukumar ta kai a dinke muke dukkan mu a hada muke binnan ya faru dan bajinsa jaha ya je ya kai kara kuma suka shigo suka zagaya da muka kai motion din mu kuma muka zo muka kara zagaya muka je kuma muka haska muka bibiya abin a can Abuja saboda haka shi dan majalisar jaha yayi nashi sanda kuma kaman wannan gudun nan da ake yi ne na tura da ake kira relay yayi gudu ya miko min batan na karba kuma naje na ƙara sarris ku ci gaba da addu'a masu kokarin su kawo wani rashin jituwa tsakanin mu a dinke muke kuma ba za a iya kawo wani tsakani ba
honorable Shamsuddin Bello Dambazau wakilin al'umma ta kai da su maila a majalisar ƙasa Shi ma mataimakin gwamnan jihar Kano Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shine ya wakilci gwamna a yayin wannan taro. Yaya ba da wannan yunkuri da Honorable Shamsuddin Bello Dambazan yayi ga al'umma.
Wannan rabo da za a yi ibtila'i ne wanda ya faru ma lokacin da ya faru dan majalisa na jihar ya kira ni kuma ba ma na kasan tare da gaban karamar hukuma. Ya gaya min abin da ake ciki saboda sanin cewa hukumar ba da agajin gaggawa ta jiha tana karkashin office ina ne ka turo domin a zo a yi gidi a gani ana haka sai wannan matashi na ku mai jini a jikinsa yayi kudiri a majalisa inda ya bijiro da wannan bayani na abin da ya sami al'umar wannan yanki kuma yaje bibiya mun yi magana da shi tun lokacin da aka kawo kayan nan da lokacin da yaje ta kokari sai da kayan suka fito ya bugo mun waya ya tabbatar mun ko muka yi waya da dan majalisar ku na jiha kan cewa lallai kaya sun zo kuma a san yanda za a yi a debo wayannan a kasu karamar hukuma domin abawa al'ummar da ta shafa. Mai girma gwamna a kwanan nan ya sahale kuɗi har sama da naira miliyan 24 wanda za a siyo kuma kayayyaki wanda za a sake tallafa wa wayannan mutane.
Mataimakin gwamnan jihar Kano kenan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Yanzu sai makamacin wannan taro da mai girma gwamnan Kano Abdullahi Umar Gandujan ya kaddamar na ciyar da 'yan makarantar firamare wanda ya gudana a makarantar firamare ta Zigiriya da ke Kawaji. Har ma yayin wannan taro muka jiyo mataimakin shugaban karamar hukumar Nasarawa Honorable Muhammad Shehu na fayyace nasarorin da karamar hukumar ta samu gargashin tsarin ilimi kyauta kuma dole na nufin sajewa da manufar gwamna Abdullahi Umar Ganduje.
Ba mako guda nan mun bayar da uniform ga yara 'yan asalin karamar hukumar Nasarawa waɗanda suka shiga sabon aji na firamare domin a kyautata makomai ilimin yaran. Mai girma gwamna, abin jin daɗi a nan shine daga lokacin da aka ambata ilimi ya zama kyauta ya zama dole a cikin karamar hukumar mu, mun samu karuwar ɗalibai sama da ɗalibai 28,000. Abin jin daɗi a 28,000 ɗinnan mai girma gwamna, fiye da 14,000 a cikin su mata ne. Wani abu da ya faru mai girma gwamna, akwai yarinya da na zanta da ita, yarinyan nan ba ta zuwa makaranta a 'yan shekarun baya. Da safe mahaifiyarta tana ɗora mata tallan goro ta tafi kasuwa 'yan kaba ta sai da goro, sai ta sai da goro wani lokacin in an yi ciniki a bata kuɗi ta zo makaranta, in ba a yi ba makarantar ta zama ko in kula a gurin gwal. Amma daga ji ta ce za ka ba da uniform kyauta, za ka ba da abinci kyauta, za ka ba da gurin zama kyauta, za ka ba da littafin karatu kyauta. Waɗannan yara da suke da irin wannan matsaloli a cikin iyalansu, Allah ya hukunta, yau sun da makaranta, sun ci gaba da karatu, arziki da albarkacin Baba Ganduje.
Honorable Muhammad Shehu, mataimakin shugaban karamar hukumar Nasarawa. Ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta ƙasa reshen jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Honorable Dr. Lamin Sani tana miƙa saƙon taya murna ga sababbin kwamishinoni na jihar Kano bisa naɗin da mai girma gwamna Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam ya yi musu. Haka kuma ƙungiyar ta yabawa mai girma gwamna bisa ɗauko shugabanninta na baya har guda uku waɗanda ya saka su a cikin ƙunshin kwamishinonin nasa, wato Honorable Murtala Salagaro, Honorable Ibrahim Ahmad Ƙaraye da kuma Honorable Muntari Ishaq Yakasai. Sanarwa ta ce wannan 'yar manuniya ce ga yadda mai girma gwamnan Kano yake kula da ƙananan hukumomi ta fuskoki daban-daban da samar da cigaban al'umma. Ƙarshe dai ƙungiyar ta yi kira ga sabbin kwamishinonin da su yi aiki tukuru domin ciyar da jihar Kano gaba, tare kuma da fatan Allah ya taya su riƙo. Sanarwa ce da ke ɗauke da sa hannun Honorable Dr. Lamin Sani, shugaban shugabannin ƙananan hukumomi na jihar Kano, wato ALGON. A nan ma a madadin ɗan majalisar wakilai mai wakiltar ƙananan hukumomin kunci da Tsanyawa, injiniya Sani Bala Tsanyawa na ce murna ga naɗin kwamishinoni da gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi. Injiniya Sani Bala Tsanyawa na addu'a tare da fatan Allah ya riko da hannunsu.
Gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba.
Nasir Salisu zango ne jagoran shirin a kuma madadin dukkanin abokan aiki Ibrahim Isa ga dan uwarano Salisu Banfayo Adam Suleiman da Umar Suleiman Sagagi Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio murya jama'a.